أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة أما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بايا هكا يوم وما سو كلمو أولاً كفوفي نامو masu albarka musamman Alfaiza TV da sauran kafofinmu na yaɗa labarai. Ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake bamu damar haduwa a wannan halka, wadda za mu tattauna akan wata matsala muhimmiya wadda al'ummar musulmi suke nema su shiga rudani a kanta, tare da cewa kuma ba wani abu ne da ya kamata ma a ce wai musulmi ne suke yin tambaya akan wannan matsala ba, amma saboda dalilai na ko in ce kuskure daga waɗansu masu da'awan malanta, ko kuma ɓata da Allah ya rubuta musu, ko shakawa, suka zo suna rawaje wannan matsala, har ma take nema ta zo matsalan zabani, ko take nema ta zama rudani a tsakanin al'ummar musulmi mabiya. Wannan matsala ba komai bace, shine matsalar hukuncin kisa akan wanda yayi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam batanci. Sati ɗaya da ya wuce al'ummar musulmi mun ci karo da wani tashin hankali da kunnunmu ya jiya mana, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shine ƙarshen tashin hankalin da kunnunmu zai ji mana na yin ɓatanci wa janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da wata arniya ta yi. To amma alhamdulillah al'ummar musulmi sun tashi da wajibin su kwarai, tun daga kan matasan da suka zarta mata da hukuncin da ya dace da ita kafin ta je ta iske hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tanadar mata, kuma na san yanzu ta iske din. Inna wajanna ma wa'adna rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan, dan haka mun tabbatar da mu alƙawarin da Allah yi mana na zai azabtar da makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, dan haka yanzu na tabbata arniya Debora ta kuma iske wannan ƙari akan abin da ta gani na kisan ƴan uwanmu musulmi. Sannan al'ummar musulmi na daga malamai sun yi wajibinsu na hanyar tashi su ƙara nuna wa duniya ba su yi nadamar kisan da aka yi wa Debora ba, ba su yi nadama ba. To amma duk da haka an samu wani shizuzi, ko da yake bai kamata a ce na maida hankalina akan abin da ya faru ba, shine samun wani malami Dr. Ahmad Gumi, zan kira shi malami tunda haka yake a idan mutane mabiyan shi cewa malami ne, to zan kira shi malami. Dr. Ahmad Gumi ya zo ya yi shizuzi, kuma wani abu da na gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akai shine da mu ƴan dariƙa da masu ƙungiya irin tashi ta Izala da dukkan sauran al'ummar musulmi an haɗu baki guda cewa duk wanda ya kashe manzon Allah, duk wanda a'udhu billahi minash shaitanir rajim, duk wanda ya sunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam batanci, to wannan mutumin kashe shi ake yi. To amma an samu shuzuzi daga banda ɗaya daga cikin mutanen da suke danganta kansu da Izala, shine Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi, ya zo da fatawan cewa shi yana ganin ma ba inda aka ce aka kashe wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko wani magana makamancin haka, ko kuma cewa bai kamata a ɗau doka a hannu ba, in ma za a yi ai hukuma za ta yi, da maganganu dai masu nauyi wanda ni ban buƙatar in maimaita su. Kuma Allah ya sani ban fito yin wannan magana don in yi raddi wa Dr. Ahmad Gumi ba, don ni ban ɗauke shi malamin da zan iya wa raddi ba gaskiya. Mutumin da ba malami ba ne, ina so al'umma su san cewa ba kowa ne ya kamata a ce an maida hankali a kan shi za a yi masa raddi ba. Wanda ya isa a yi masa raddi shi ya kamata a yi wa raddi, ma'ana wanda ya magana ta ilimi, kuma an san malami ne sai aka samu kuskure shi abin da ya faɗa, to ana iya nabbahar da shi da niyan zai ɗauka. Shi yasa za ku ga a da ni akan kaina na taso da yi wani mutum raddi, zato na malami ne, da ya bayyana gare ni ba malami ne, sai na tattara shi na watsar, saboda ni ina so in magana da malami wanda ya san in an faɗi kuskure ya san kuskure in an faɗi daidai ya san daidai amma mutumin da hamajiya kawai yake yi ba abin da ya kamata a mayar da hankali bane akan shi to amma abin da yasa zan magana yanzu ƴan uwa da yawa suna kira na shin dan Allah menene dalilai na shari'a cikin kisan wanda ya wasu na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan abin sai ya sanya mu wani tunani cewa subhanallah ashe yanzu duk haduwar da al'ummar musulmi suka yi wannan shubu har da wannan mutumin kwara ɗaya yazo ya da har ta fara tasirantuwa a cikin kokwalan mutane har sun fara yawo zuwa neman dalili to alhamdulillah cin da haka ne zan faɗi wani abu na kaɗan daga cikin dalilai sai in yi ihalar mutane zuwa ga littattafan da za su je su bincika su iya tsayuwa zuwa ga gane wannan hukuncen bi tafsir amma dai yanzu a dunkule zan magana dalili ɗaya biyu uku na shari'a shikenan sai mu bar shi haka na farko ku sani al'ummar musulmi ana samun dalilin hukuncin abu a cikin alqur'ani ana samun dalilin hukuncin abu a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallam abinda yazo a cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana daukar ana samun dalili imma ya zama mantuki ne imma ya zama mafhumi ne imma ya zama aqli ne wato ko ya zama nassi ne sarihi ko ya zama fahawal khitab ne ko dai waɗannan dalilai da malaman usul fiqh da sun riga sun bayani tunda yanzu ba karatu muke akan usul fiqh ba kawai dai na dan dago wannan to ina so in ƙara muku idan aka samu dalili daga alqur'ani shikenan hujja ta samu akan yin abu idan ba a samu ba ya bayyana a fili daga alqur'ani sai aka samu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan dalili ya samu idan ba a samu ba sai aka samu malamai sun yi ijma'i shikenan dalili ya samu to haka dai har zuwa kiyasi har zuwa sauran ajilla da waɗansu malamai suka ɗauka wasu sun tafi akai wasu ba su tafi akai ba misali zan yi magana akan amalus sahabi ko qaulus sahabi wanda yana daga cikin ajilla na al-imamu malik waɗanda yana yin aiki da su wato idan ya samu wani aikin sahabi ko zancen sahabi yana yin aiki da shi a matsayin dalili idan ya rasa dalili sarihi a cikin alqur'ani ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yake bai iske malamin sun ijma'i akai ba ko amal ahlul madina ce sauransu yana yin magana da qaulus sahabi to anan zan kawo ayan alqur'ani kaga dalili ya samu zan kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan kawo ijma'in malamai zan kawo qaulus sahabi ko amalus sahabi waɗannan dalilai guda hudu a shari'a sun isa su yi rakiyar hankalin mai hankali cikin tabbatar da cewa wannan dalilin na kisan wanda ya yi wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batanci ba malamai bane suka kirkire shi suka faɗa kamar yanda wani yake da'awa har yake nema kuma ya sanya shubha a cikin zukatan al'ummar musulmi wajen tashi da wajibinsu har abin da shi wancan mai magana yake yi na cewa ɗaukan doka a hannu duk za mu duba wannan insha Allahu tabaraka wa ta'ala dan haka ba tare da tsawaitawa ba za mu fara da alqur'ani wato ayoyin alqur'ani da dama sun zo sun yi magana wanda an fahimci kisan wanda ya yi wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batanci kisan wanda ya yi wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam batanci ayoyi da yawa amma zan takaita akan aya guda daya ko da yake ita bata sarraha kisan ba amma zan faɗi me dalilin da ya sanya bata sarraha kisan ba bayan sahabbai sun fahimci kisan a ciki akwai nukta muhimmi a cikin ayar da zan kawo wannan ayar ita ce ayar surah at-tauba wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake faɗa bayan a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ta yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير wannan ayar ga abin da take faɗa cewa ya halifuna billahi ma qalu munafikai da aka kama su da yin magana ta muni a bayan idan musulmi a bayan idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da asirin su ya toni suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halifuna billah a wannan lokacin sai suna rantsuwa da Allah ma qalu cewa wallahi tallahi abinda ake zargin mun nan da shi ba mu fada ba amma sai qur'ani yazo da sheda zan fadi sabubun nuzul na ayar dan a ida fahimtar menene hakan ke nufi sai qur'ani yazo da sheda Allah ya ce wala qad qalu kalimatul kufr haqiqa sun fadi wannan kalmar ta kafirci da ake zargin su da ita anan Allah ya kawo lamul qasami ya kawo qad litawkid wala qad qalu kalimatul kufr haqiqa wannan kalmar ta kafirci da ake zargin su da ita to haqiqa sun fadi ta wahammu wa kafuru ba da islamihim kuma haqiqa wannan kalman da suka fada kalimatul kufr din nan ta hukunta cewa lallai yanzu sun yi ridda sun zama kafirai bayan da su musulmai ne mu rike wannan nukta zan yi bayani akan ta yace wa hammu bi malam yanalu kuma sun himmantu da aikata abinda dai ba su samu ikon aikata ba amma sun yi nufin yi Allah ne bai yarda su yi ba wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli kuma fa abinda zai baka mamaki duk wannan abin da suke na tutarwa da na intikami wa musulmi da manzon Allah ba su ma samu ikon yin haka ba har sai bayan da Allah ya wadata su daga fadlan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadata su daga fadlan shi ma'ana ba dan da fadlan Allah ba ba dan da fadlan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su da ba bakin komai suke ba da ba su isa ma su samu ba da ba su samu ba ma balle su yi wani izaya arzikin da Allah ya musu da samuwar su wanda samuwar su samuwar manzon Allah ta samar da su fadlan Allah ya samar da su shine ma har yaba ba dan da Allah ba ba dan da manzon Allah ba da babu su ma balle har su yi wani izaya ko su cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sai alquran ce fa in yatubu yaku khairul lahum amma duk da haka mun buda musu kofa da za su zo su tuba to wannan tuban nasu zai zame musu alkhairi wa in yatawallaw amma in suka juya baya suka ki tuba yu'azibuhumullahu azaban aliman fid dunya wal akhirah Allah zai musu azaba azaba mai radadi zai musu a duniya kamar yadda Deborah ta gani yanzu kuma zai musu a lahira kuma duk duniya ba su da wani mutum wanda zai zo ya tsare azabar Allah ta same su ko a duniya ko a lahira kuma duk duniya ba wanda ya isa ya zo ya taimake su akan daukar fansar azabar da suka samu daga Allah ko a duniya ko a lahira mu kula da wannan aya na farko zan faɗi sababin nuzul nata sababin nuzul akwai maganganu guda biyu da malaman tafsiri suka yi na farko suka ce ta sauka ne akan wani munafiki da ake ce masa Al-Jullas ibn Suwayd ibn Samit Al-Jullas ibn Suwayd ibn Samit munafiki ne ko da yake an ce lokacin da Al-Qur'ani yake cewa fa in yatubu yaku khairul lahum ya tashi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana tubar shi ko da yake anan a mazhabobi akwai mazhabar al-Imam Malik shi a fahimtar al-Imam Malik zindiki kaman jullasu ma'anan zindiki shine wanda yake boye kafirci ya bayyana musulunci sai ce to idan aka mu zindiki ko ya tuba ba ansa amma al-Imam Shafi yace za a ansa amma al-Imam Malik ba za a an shi tubar zindiki ba sai dai in shi ya kawo kanshi da kanshi kafin a kama shi sai ce ya tuba to za a ansa amma in sai da aka kama shi ce ya tuba za a ansa ba aka ce Imam Malik saboda me ko ga Allah na ce fa in ya tubu yaku khairul lahum sai al-Imam Malik Allah ya kara masa yadda sai ce a ai ku lura mana daman menene asalin kafircin dashi menene mai dashi zindiki ai boye kafirci da bayyana musulunci to ai yanzu ma har yanzu ba mu yadda cewa wannan tubar da yayi ba ta gaske ce ta iya yiwa yana nan dai da kafircin shi ya boye shi ya bayyana tuba kamar yadda daman ya boye kafircin ya bayyana musulunci ya bayyana imani yayi sallah yayi komai amma zuciyar ba haka bane to wanda yayi sallah dan ya bayyana imanin shi amma na kafirci ya boye dan haka kama shi dan ya ce ya tuba ai ba abun mamaki bane dan haka yace ana kashe zindiki ko ya tuba in dai kamo shi aka yi sai dai tuban shi ta amfane shi a wurin Allah tabaraka wa ta'ala amma al-Imam Shafi ce a'a ka san ko da al-Imam Shafi mafi yawa yana diba abubuwa kawai zahiri yake kallo ko da safanin su kan kalla a cikin bai'ul ina tsakanin al-Imam Malik da al-Imam Abu al-Imam Shafi zaka fahimci yadda al-Imam Shafi baya kallon niyoyin mutane kawai yana hukunta su da abinda suka fada kadai a zahiri amma al-Imam Malik yakan duba fiqhun shi mai zurfi sai ya gina wani hukunci har a cikin al-qusud wato kasdin ma da mutum yake shi so a dan haka Imam Maliku yace a ba an san tuban zindigi to amma dai ala ayyi halin shi Jullas lokacin da Allah ya ce fa in yatubu yaku khairul lahum ya tuba Jullas ibn Thabit abin da ya faru yana zaune cikin da shi da wasu abokan shi munafikai bai sani ba akwai musulmi mai cikakken imani ya dauka duk irin su ne a majalisar sai ya faɗi wata magana yake ta wai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana tare mutanen shi yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza wallahi in dai har abinda Muhammadu yake faɗa gaskiya ne to mu mun fi jaki sharri wato ƙara jaki da mu ma'ana ƙarshen rishin yadda kenan wai suna kallon yanzu matukar har za su yadda da wannan maganganun manzon Allah to ai jaki ma ya fi su faɗin haka da yayi akwai wani sahabi Amir bin Qais sai ya tashi ce wallahi abinda manzon Allah faɗa gaskiya ne kuma wallahi kai din jakin ya fi ka sai ya taso sai zo dan manzon Allah shi Amir bin Qais yace ya Rasulullah ga abinda Jullas yake faɗa kaji manzon Allah ya kirawo shi da aka tuhume shi sai ya rantse da Allah ya ce wallahi billahi alazim ya Rasulullah ban faɗa ba Amir bin Qais yayi mun ƙarya wannan abin sai ya tashi hankalin Amir bin Qais tunda ba shi da wani hushceda sauran waɗanda aka yi gaban su duk munafikai ne 'yan uwan Jullas dan haka ba za su yayi masa baya ba su goyi bayan Amir bin Qais to me ya faru sai shi Amir bin Qais ya ce Allah ina roƙonka ka saukarwa da annabinka aya da za ta bayyana masa gaskiya ta ma'ana ya Ubangiji in na rasa shaidu kai shaidata ne in ku har wani mutum da ake cewa adali ne ɗaya biyu za su iya shaidar mutum su kubutar da shi daga tuhuma su bayyana gaskiyar shi kuma za su iya amfana shi ai shaidun adalai ba su kai shaidaka ba ya Ubangiji dan haka tunda na rasa shaidu na zahiri ai ina da kai ya Ubangiji ka saukar da wani abu da zai kubutar da ni daga zargi nan take sai wahayi ya saukar wa manzon Allah yace ya Rasulullahi kaga munafikin nan dama halin su kenan ya halifuna billahi ma qalu duk in an tutsiye su za su su rantse da Allah sai ba su faɗa ba amma ni Allah ina shaida wala qadu kalimatul kufri hakika wannan kalmar ta kafirci wannan kalmar ta kafirci to mu rike wannan nukta wannan kalmar ta kafirci wala qadu kalimatul kufri sun faɗi wannan kalmar ta kafirci wace ce shine ƙaryata manzon Allah da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yake faɗa ba gaskiya bane in har gaskiya ne to su jakai ma sun fi su hankali wato ya dauke su kaman jakai kenan wanda yake tare suna ga musu magana ya dauke su kaman jakai kenan to kaga aibata manzon Allah da sufanta manzon Allah da sufar da ba ta gaskiya ba shine Qur'ani ya ambace shi da cewa kalimatul kufr wala qalu kalimatul kufr kalimatul kufr sannan sai ya ƙara tasrihi ya ce wa kafaru ba'da islamihim sun kafirce bayan da su musulmi ne ridda kenan to tambaya ga ɗaliban ilimi a musulunci menene hukuncin murtaddi za a kashe shi an gane me hukuncin murtaddi za a kashe shi to yau ga wanda yawa annabi bacin shi Qur'ani ya kira shi ƙarara da cewa wannan kalmar da ya faɗa ta kafirci ce kuma ya zama kafir dan ta iya wa ya faɗi kalmar kafirci amma bai kafirta ba ko ya faɗi kalmar kafirci amma bai kafirta ba ta ya ake yi sai in zo in ce maka fa hashara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la kage daga baki na kajita ana rabbukumul a'la wannan kalma ce ta kafirci amma yanzu da na faɗe shi na zama kafiri ban zama kafiri ba dan haikaitar da ita ne hasali ma lada na samu shi da alqur'ani na karanta so zaka iya faɗan kalman kafirci ba ka zama kafiri to sai qur'ani ya ce wannan da suka faɗi kalmar kafircin ba kuma sun kafirta sun faɗi kalmar kafirci sun kafirta to kaga ɗaya kenan ko da yake akwai wani riwaya da yake cewa wanda ya faɗi wannan maganar ba Amir ibn Qais bane ba agolan Jullas din ne sunan shi Umair ibn Sa'd kuma a lokacin ma da abin ya faru sai da ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Jullas sai ya Rasulullah ka gani sharrin agola ko gidana na rene shi amma da ke ni ba uban shi bane zai zo min sharri a wurinka sai ayan alqur'ani so kala ayi halin dai ba wane ne ba wane ne ba almuhim dai ya tabbata cewa sun faɗi kalman kafirci an kawo manzon Allah kuma ya musanta dalilin sababin nuzul na farko akwai kauli na biyu da yake ce maganar ta bi bayan abinda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul la'anatullahi alaihi ra'asul munafikin ya faɗa shine a an zo da wasu mutanen Madina da wasu abokan tarayyansu to shi wannan mutum Madina Balansari musulmi ne sai wani rigima ya hada su da wasu abokan tarayyan abokan asalin su halifan su ne ma'ana abokan hulɗan su ne na zamantakewa ban san me zan ce halifi ba da Hausa ko irin sai a zo a ce da kabila kaza da kabila ko kaza yawa kawance sorry kawance barakallah kawance wato abokan kawancen su ne a wancan zamanin akan yi kawance tsakanin kabila da kabila saboda yawan rashin zaman lafiya sai ce to mun yi kawance tsakanin kabila kaza da kabila kaza zamu hadu mu hada karfi mu zama abu daya duk abin da ya shafi wani ya shafi wani to suna da wannan kawancen tsakanin su da wata kabila sai zamanin yanzu zo musulunci ko duk abu ya zaga ya koma kawance kawai shine musulunci to sai zamanin wannan mutum Madinan yana sun samu wani rikici da wani mutumin abokin kawancen ya munafikai sai wannan mutum Madina ne mai istinjadi da dan uwan shi musulmi har wayo to shine sai wannan mutum sai Abdullah bin Ubay bin Salul yake ce waɗannan sahabban musulmai ce kun ga mutanen nan fa kawayen mu ne da kuke yakan su yanzu har kuna tarayya akan su kuna fada da su kuna tarayya akan su fada ne abin ya hada sai ce kar mu biye Muhammad wal iyaz billah kun san misalin mu da Muhammadu misalin karin magana mai magana ne fa sammin kalbaka ya akulka wannan kalmar fatan cewa manzo Allah wai manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam wai yake kwatanta annabi da sahabban shi ai ba su wuce ba kawai kamar wai karin magana mai magana ka ciyar da karanka daga baya zo cinye ka wai haka suke kwatanta manzo Allah da sahabbai haka yake kwatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kalmar mummuna ce to wannan kalmar ce ta manzo Allah sai ya rantsa yace bai faɗa ba sai Qur'ani saukar Allah ya saukar da aya cewa ya faɗa almuhim shi ma wannan abin da ya faɗa kalimatul kufur ne amma menene batanci ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam batanci ne ga manzon Allah sai Allah ya ce kuma wannan kafirci ne bayan da sun bayyana musulunci amma yanzu ya bayyana karar kafirai ne ko wa kafaru ba da islami bayan da sun bayyana musulunci amma yanzu ya tabbata karar kafirai ne to dan muka dauki wannan sai mu gane ashe yi wa annabi batanci wannan ayar ta sauka saboda yi wa annabi batanci ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya tabbatar cewa wannan abin kafirci ne to menene hukuncin kafiri murtadi a musulunci kisa wani zai ce to ai kun ce ba a ansar tuban wanda ya zagi manzo Allah ko masa batanci alaihi salatu wassalam amma ai ana ansar tuban murtadi sai mu ce ko wannan wata matsala ce daban zamu tattauna ta idan mun zo lokacin da zamu magana akan ijma'in malamai akan kisan wanda ya sunna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama batanci saboda sun rabu kashi biyu ba su rabu ba akan kisan amma sun rabu akan shin ana amsar tuban shi ko ba a ansa shi ne kadai sabanin su ana amsar tuban shi ko ba a ansa imam malik ya tafi kan cewa ba a ansa da yawa jumhur da cikin malamai amma an samu su kadan da suka ce ana iya amsar tuban shi da zato akwai al-imam abu hanifa da wasu mutanen shi suna ce idan ya tuba ana iya ansa amma dai dukkan sun tafi akan cewa in bai tuba ana kashe shi ne wannan ba a neman tuban shi jumhur sun tafi akan haka dan haka abu na gaba shine menene yasa to wannan sai wani tambaya to ai gashi ka ce Abdullah ya faɗi haka ko Abdullah bin Ubay ya faɗi haka amma ai manzon Allah bai sa an kashe shi ba kuma gashi tabbas abinda suka faɗan batanci ne har Qur'ani ya tabbatar da batancin sai mu ce akwai wani dalili dalilin shine ai akwai sahaban da suka ce ya rasulullahi ka ba mu dama mu je mu kashe Abdullah bin Ubay a bisa riwaya cewa shine yayi wannan batancin sun nema ya rasulullahi ka ba mu dama mu je mu kashe shi mai manzo Allah yake sai ce a ku kyale idan an yi haka yanzu za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tattar mutane sun je sun ce shi yaki kuma yanzu ya dawo yana kashe su dan haka ku bari ashe anan ba wai dan jinin su bai halatta ba ka ji da kyau a lura da kyau matsalar ba dan jinin su bai halatta ba a an bari dan wata maslaha ta wancan lokacin kenan da zarar wannan maslahar ko wannan dalilin ko wannan illar ta gushe shikenan alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman shi hukunci yana tafiya ne tare da illar shi wajen samuwa in illar ta samu sai ta haifar da hukunci in ta gushe sai ta gusar da hukunci an fahimta dan haka wannan wani dalili ne a daidai wannan lokacin ya hana kisan ba dan ba su cancanci kisan ba ya nuna mana saraha sun cancanci kisa din dan haka da wannan ayar guda daya za mu iya tabbatarwa a cikin alqur'ani cewa yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam batanci da nassin alqur'ani hukuncin shi hukuncin kisa ne domin riddani shi ko murtaddi kashe shi ake yi ga ku wannan ayar ta tabbatar mana waɗanda suka faɗi mummunan kalma wa manzon Allah sunanta kalmar kafirci kuma wanda ya faɗe ta zama kafiri wala qad qalu kalimatul kufr wa kafaru ba'da islamihim to wannan idan muka diba alqur'ani saboda bazan so a halakan yayi tsawo da yawa ba zan yi shi a takeice wannan a cikin alqur'ani ayoyi da yawa da suke ishara zuwa ga wannan hukuncin suna nan wanda yake so ya koma cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa zai samu waɗannan maganganu a cikin littafin shi alqadi ya rahmatullahi alaihi a idan muka wuce nan za mu koma bangaren hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin waɗannan hadisai za mu samu cewa akwai hadisai mabambanta da yawa da suka yi magana akan kisan wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam batanci akwai nazance akwai na aiki mu fara da nazance akwai hadisin da a alqadi Iyab ya kawo shi ta hanyar isnadin shi zuwa ga al-Imam Dar-Qutni shi kuma Ad-Dar-Qutni din ya ruwaci shi da isnadin shi zuwa ga sayyidina al-Imam Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shi kuma daga mahaifin shi sayyidina Ali ibn Abi Talib shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da hadisin da'ifi ne dan haka ko da za a yi magana a kai dai gashi na faɗa hadisin da'ifi ne amma za mu zo kan sahihai ai menene hadisi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sabba nabiyyan faqtuluhu wa man sabba ashabi fadribuhu duk mutumin da ya zagi annabi to wannan mutumin ku kashe shi duk mutumin da ya zagi sahabi daga sahabbaina ku buge shi kaga man sabba nabiyyan faqtuluhu duk wanda ya zagi annabi wannan kowane annabi ne ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi dukkan annabawa wanda ya zagi ɗaya daga cikin annabawa to za a kashe shi man sabba nabiyyan faqtuluhu to amma kamar yadda na faɗa hadisi ne da'ifi a sana'a ta ilimin hadisi sun ce da'ifi ne to tun da yake haka mu tafi zuwa hadisi na gaba akwai hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim wanda suka yi riwaya ko al-Imam al-Bukhari ya rawaita shi daga sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda me yake cewa wannan hadisin جابر بن عبد الله يكي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله أو أن رواية فإنه يؤذي الله ورسوله ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تو جا كعب بن أشرف يا توتر دا الله يا توتر دا من ذا الله كوكما ينا توتر دا الله دا من ذا الله دان هكا wa nake da shi wanda zai je ya kashe shi wannan ka Abu al-Ashraf din nan batanci ne yake ga Annabi Muhammad tare da cewa ba ma musulmi bane amma ƙari akan kafircin shi kuma yana yin batanci wa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a tura a kashe shi wa zai je sai aka samu Muhammad ibn Maslama sai ce ni zan je ya Rasulullahi manzo Allah ce jika to sai wasu sahabbai suka raka shi akwai Salman bin Salama akwai Abbad bin Bishr akwai Al Haris bin Aus akwai Abu Musa ibn Jubay suka je suka kashe ka Abu bin Al Ashraf ka Abu bin Al Ashraf dalilin kashe shi kamar inda na faɗa bacin ciwo manzon Allah in kuwa kace ba shi bane sai mu ce maka to shi kadai ne bai Yahudan da Annabi tura kashe ai akwai Yahuda wara cikin Madina suna Yahudanci su duk abin da suke na kafircin su ne Yahudanci suna yi amma ba sa zagin manzon Allah dan haka shi ƙari akan yahudancin shi da kafircin shi shine zagin manzon Allah to wannan ƙari shi ya hukunta kisan shi musamman aka nada komiti na makasa su je su kashe shi dan me ba dan yahudancin shi kawai ba ƙari akan yahudancin shi yana zagin manzon Allah yana aibata shi yana cutar da sunnar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ko ya faɗa saraha menene illar da yasa nake so a kashe shi fa innahu aza Allah wa rasuluhu ko fa innahu yu'dhi Allah wa rasuluhu yana cutar da Allah yana cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka aje a kashe ka Abu al-Ashraf Muhammad ibn Maslama da sauran waɗannan sahabban da na zana suka tafi suka je suka kashe shi da izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dammi fa innahu yu'dhi Allah wa rasuluhu hadisi na farko kenan. Zan tsaya a wannan halaka, mu hadu a halaka ta biyu in Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda. Zan ƙara shi da sauran hadisan da kuma ambatar ijma'in da malamai suka yi akan haka, dan ya zame mana wani dalili wanda zai haska wa masu yawan tambaya cewa a basu dalili na shari'a cikin kisan wanda ya bacinci wa janabin sidna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sidna muhammadin fil awwalin wa salli ala sidna muhammadin fil akhirin wa salli ala sidna muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli ala sidna muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi. Allahumma salli ala sidna muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم, وعلى آله قدره ومقداره العظيم. نفسي فداك يا رسول الله, ابي وامي فداك يا رسول الله, الكل فداك يا رسول الله, يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم.